أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 3 جوات رمضان هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا دور الأيوب من دبيان muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokacin muna cikin lafiya ya kuma ba mu damar haduwa a masallaci Masjidul Muhajirin a cikin wannan wata mai albarka domin mu yi karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma wanda aka saukar da shi a cikin wannan wata mai albarka. Muna karatu a cikin suratul Baqara. An tsaya ayan da ya gabata a darasin da ya gabata aya 197. Mun fara shiga aya ta 198 wadda a kan zama tsaye insha Allah. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace zai zama darasina 57 a wannan sura. Muna fata Allah ya taimake mu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى ينا بياني أيكم هجي أيك شيء أسمعنا عيوي ودى ملائكة جبريل يمونا النبي إبراهيم عليه السلام يدزي أيك مهجي سنقوم ملائكة جبريل يزوي تفيد النبي صلى الله عليه وسلم يمونا مسؤولا لند أبوه وندزي أيك سعيد زي أيك مهجي النبي صلى الله عليه وسلم في كويك تتارد الصحابي ينونا مسلم a aikace guri bayan guri dukkan guraren da ake ambato a waɗannan ayoyi shi ma ya nuna masu yadda ake aiki na wa waɗannan duka an yi shi ne domin mutane in Allah ya kaddara musu za su yi aikin hajji ko umra su yi shi bisa koyarwan alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a samu lada kamar yadda ya dace a karanta a ayar da suka gabata ko misali ayar da ta gabata a darasin da ya gabata an yi magana a kan alhajju ashhurun ma'lumat wato lokutan mawaƙit na zamani lokuta na yin aikin hajji ko niyyan aikin hajji to akan yi shi a cikin ashhurul hajji su ne watannin hajji guda uku da aka lissafa shawwal zulqa'da zulhijja ko kuma goma ga zulhijja ko waɗannan Allah ya faɗi dokoki cewa idan mutum ya yi shiga ihramin faman farada fihinna alhajja to fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi hajji abinda za mu ƙara bayani insha Allah a kan wannan gaba shine faman farada fihinna alhajja wato yadda mutum zai lazumta wa kansa aikin hajji shine da zaran ya yi niyya a miƙati idan an zo miƙati kowaɗanne an yi bayani jiya sansanin duniya duka kowane ɓangare da akwai miƙatinsu inda ake tsayawa a yi niyya akan tsaya a gurin a yi wanka a yi alwala a yi sallah in dama mutum ya dace lokacin za a yi sallar farilla in yi sallar ɗin shi kenan tawa dace da shi in ma lokacin da za a yi sallar ba ne in ya zo ya yi wanka ya yi alwala sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi sallar in ya daidaita a kan abin hawansa to sai ya yi niyya lokacin da mutum ya yi wanka yake sanya wannan ihrami a jikinsa idan ya sanya ihrami a jikinsa to ya shirya kenan saura zuwa ya yi sallah da wannan ihramin zai yi sallah idan ya yi sallah sai bayan ya daidaita ba da ya idar da sallah zai yi niyya ba amma idan ya yi bai yi laifi ba idan ya yi niyya da bai idar da sallah shi kenan amma in dai dacewa da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da ya yi sallah sai ya tafi ya hau abin hawansa to haka ma a yanzu motoci da suke jiran mutane sai mutum ya daidaita a kujerar da take ta motar da zai tafi sai ya ce labbaika hajjan idan aikin hajji ɗin zai yi ko labbaika umratan idan aikin umra zai yi wanda zai yi hajji tamattu'i shi ne wanda zai taho da umra makka bayan ya gama sai ya cire kaya in ya yi aski ya ci gaba da zama yana jiran hatsi ranar takwas ga wata da aka yi bayani na zulhijja musulmai ya sake sanya ihrami a gidansa ma'ana a cikin makka a masaukin da yake sannan sai ya ce labbaika allahumma hajjan ko ya ce labbaika hajjan a nan zai niyya hajji kenan akwai wanda shi kuma tun asali ma da ya taho duk da cewa akwai sauran tsawon lokaci kafin a fita hajji amma ya yi niyya tun daga miƙati niyyan hajji zai ce labbaika hajjan ko labbaika allahumma hajjan to niyya hajji lalla kenan shi ne ake ce masa hajji ikrami akwai kuma kirani wanda mutum zai gwama shi yasa aka ce masa kirani daga iktirani wato gwama abu shigar da wani abu cikin wani abu a gwama su to shi an ce masa kirani ne saboda yana shigar da umra cikin hajji idan ya zo niyya zai ce labbaika umratan fil hajj wato labbaika umratan fil hajj ya Allah an saki ranka da umra a cikin hajji ya gwama umra a cikin hajji to wannan yayi niyyan hajji da umra kirani ce wanda ya niyyan tamattu'i umra zalla zai yi niyya daga miqati wanda ya niyyan ifradi hajji zalla zai yi niyya daga miqati wanda ya niyyan kirani kuma zai yi gwama umra a cikin hajji to shine ma'anan faman farada fihinna alhajja da wanda ya lazamta wa kansa cewa yanzu ya yi niyya ya shiga aikin to shikenan fala rafata wala kusuka wala jidala fil hajj babu rafat ba zai alaka da iyalinsa ba ba zai fita daga tabarkin Allah ba ta hanyar tsago ko yin abin da bai kamata ba wala jidala ba zai ta jayayya da mutane ko maganganun da ba su kamata ba ne lokacin da yake cikin ihramin aikin hajji abin da ake so kawai ya yi aikin alkhairi wa ma tafa'ilu min khairi ya'lamuhu Allah duk abin da ka aikata na alkhairi Allah yana sani da shi wa tazawwadu fi ujri fa inna khayra zadi taqwa wa fi alkhairi ujri shine taqwa tsoron Allah wattaqullaha ya ulil albab Allah ya kulli tsoron Allah ya kuma abuta zurfin hankali to idan mutum ya yi niyya shikenan an tafi ya tafi Makka daga duk inda yake da niyyar abun da ya yi niyya ko umra ko hajji da umra a haɗe to idan aka zo takwas ga wata ne ake fita wato filin aikin hajji Mina kenan da an je Mina ran takwas ga wata a nan Mina za a ci gaba da ibada ambaton Allah tafi kuma za a riƙa yin sallah kasu a zahar raka'a biyu an so ran da za a fita ran takwas ga wata ɗin nan a zahar ta samu mutum amina ya yi sallah raka'a biyu illa asar ta yi ya yi sallah raka'a biyu in magariba ta yi ya yi sallah yadda take raka'a uku ta in isha ta yi ya yi sallah raka'a biyu in ya kwana asuba zai yi sallah yadda take raka'a biyun ta da ya idar da sallah shikenan sai ci gaba da tarbiyya labbaik allahumma labbaik sannan kuma sai tafiya wato filin arfa to shine in mutum ya je filin arfa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi sallah raka'a biyu a zahar take ya tashi raka'a biyu da asar sai tafi gefen jabalur rahma wannan dutsen da ake ganin dutsen arfa jabalur rahma sunansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hau kan dutsen ba sai dai ya koma ta gefen kudu da dutsen ya fuskanto arewa dutsen yana gabansa a fuskantar arewa a nan shi ne ya fuskanci a kibla kenan domin ka'aba tana arewa wannan gurin yana kudu ya ce wa qaftu ha huna ni kun gani a nan na tsaya wal arfatu kulluha mawqi amma duk filin arfa inda duk mutum ya tsaya ya yi karace sai ya tsaya inda ya tsaya ya yi ta kashe kashe in kowa ce sai ya tsaya sannan kuma shi bai hau kan dutse ba mutane suna hawa dutse suke sun je hawan arfa kawai tsayuwan arfa ne sansanin filin arfa kuma jami'an hukumomin ƙasar sun kewaye iya inda adadin sansanin filin ne an rubuta a saman alluna mutum yana gani ga inda arfa ta fara ga inda ta ƙare an kewaye da alluna kawai filin ya faɗi yadda kowa zai iya tsayuwa kawai idan mutum ya tsaya fuskanci al'ula ne ta addu'a addu'a ake yawaita yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairud du'a du'a'u yawmi arafa wa fi alkhairin addu'a shine addu'a ranar arafa yace wa afdalu ma qultu wan nabiyuna qawli la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace mafi fice abin da nayi ta faɗa ni da annabawa da suka rigaye ni shine kalmar la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir dan yayi addu'a mai tsayi tun bayan sallar azhar dinan da ya hada da la'asar lokacin azhar da ya je zauna akan taguwar sa ya daga hannu yana addu'a har rana take daddafa ruwa to bayan rana ya fadi an tsaya a filin arfa yankin dare ya shiga shine sai a gangara musdalifa shine ayar nan take magana a kai laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi gare ku lokacin da kuke aikin hajji ku nemi wani falala daga ubangijin ku na kasuwanci in kuna da kayan da za ku saya ko kayan da za ku sayar babu laifi sai Allah ya ce fa idza afartum min arafatin idan ku gangara min arafatin daga filin arfa kuka gangaro Muzdalifa
irin arba shine karshen gurin da ake aikin haji ta bangaren kudu daga nan kawai sai dawowa nan da an yi tsayuwa ranar 9 ga wata ranar arba daga nan sai dawowa arewa kuma to a wannan dawowan ana gama fita daga filin arba aka dan yi tafiya kuma sai a fara shiga gurin filin Muzdalifa shine Allah ya ce fa idza aqartum min arafati idan kun gangaro kuka kwaranyo min arafat daga gularen daga filin arafa Allah ce fadkurullaha indal mash'aril haram to ku tsaya indal mash'aril haram a mash'aril haram ko masallaci rubuta masjidu mash'aril haram to ka tsaya a wannan sansani fili da yake Muzdalifa tsakanin dutse da dutse so duwatsu da suke gefen gabar da duwatsu da suke gefen yamma wannan kwaloron tsofi shi ne Muzdalifa daga iyakan da aka nuna to ana so a kwana a guri cewa da Allah ya yi fadkurullaha inda mash'aril haram ba daga an zo daga arafa sai a kama ambaton Allah ba a idan aka gangaro daga arafa aka zo Muzdalifa dama a arfa ba za a yi sallan magariba ba amma ko ba za a bar filin arfa ba sai magariba ta yi rana ta faɗi idan rana ta faɗi to ba za a ce bari mu yi sallah mu tafi ba a'a sai a gangaro ba a yi sallah a can ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi sai da zo mash'aril haram wannan fili na Muzdalifa yana zuwa sai ya ce to a tada sallah aka tada sallah yayi sallan magariba raka'a uku kamar yadda take ana idan da sallah ya tashi ya ce kuma ayi iqama akai iqama yayin sallar raka'a yayin sallar isha raka'a biyu shine jam'u ta'khir domin lokacin magariba yayi tun a can a filin arfa amma ba ayi ba har sai da aka gangaro Muzdalifa doka ya jinkirta sallar isha ya jinkirta sallar magariba tazo ta shiga lokacin sallar isha har wata kila sallar isha ma yayi tsayi wannan jama'u ta akhir kamar yadda da rana kuma yayi jama'u ta qadim a lokacin da azhar tayi daga rana tayi zawali yayi sallan azhar raka'a biyu ya tashi kuma yayi la'asar raka'a biyu kaga yayi ta qadim ya gabato da azhar zuwa lokacin ya gabato da la'asar zuwa lokacin azhar al magariba kuma yayi ta akhir ya jinkirta magariba zuwa lokacin sallan isha a Muzdalifa okay wannan Muzdalifa sallah kawai za a yi da yayi sallah da yayi komai ba sai ya kwanta ya kwanta a nan gurin imamin yana so ya dace da sunna shine ya kwanta yayi bacci kaga ba ya ce bari yayi ta ibada don ya samu abu ba a annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sallan magariba ya sallan isha kai shi kenan sai ya kwanta to kowa idan ya zo gurin in ya sallan magariba yayi isha abin da ya dace da sunna sai mutum ya kwanta yayi ta ya kwanta har asuba sai ya tashi ya rakatai fajir malamai sun ce yayi witri da daddare sannan ya rakatai fajir sannan aka tada sallah yayi sallan asuba da yayi sallan asuba ana idar da sallah sai tashi dama ana fuskantar arewa ne ana dawowa kibla kuma tana arewa ita ce Kaaba to ana idar da sallan asuba sai tashi sai saki daga hannunsa ya rinka addu'a tun da idar da sallan asuba yake addu'a yana addu'a bai fasa addu'a ba har sai da rana ta zo dab da fitowa mana haske yayi saura rana za ta fito sannan sai ya soke hannunsa to shi ne ma'anan fadkurullaha inda mash'aril haram shi ne ku ambaci Allah bayan sallan asuba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amma ba ku ambaci Allah idan ku gangaro ba amma in ka duba jinin ayan yace fa idza aqartum min arafatin fadkurullaha inda mash'aril haram in kuwa gangaro daga arafa to ku tsaya ku ambaci Allah a mash'aril haram amma manufa ku tsaya ku yi bacci tun da annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai fassara ayoyi kuma da yake aikin hajji yana cewa ku ru anni manasika ku koyi aikin hajjin ku daga yadda kuka ga nake daga da yanzu kwanciya aka yi gari ya waye sallan asuba sannan bayan sallan asuba ne ya tsaya yana ambaton Allah har rana ta zo dab da fitowa shine barkurullah inda mash'ari na rawa yace wadkuruhu kama hadakum ku ambaci Allah kuna masu godiya gare shi da addu'o'i kama hadakum kamar yadda ya shiryar da ku kuka yi tsayuwan arfa ya kuma shiryar da ku karan faran yau kuka tawo muzdalifa ya kuma shiryar da ku zuwa ga tauhidi domin aikin haji gaba ɗaya ta ko ta ina tauhidi yake koyarwa to Allah ya shiryar da ku zuwa ga tauhidi tabbatar da kare ta kar Allah wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin duk da cewa kun kasance kafin wannan shiriya din kuna cikin batattun mutane waɗanda babu tauhidi a cikin su Allah ya aika manzonsa ya kira ku zuwa ga tauhidi kuka yi imani to ku gode wa Allah ku ambace shi a Muzdalifa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama addu'o'i sai ta miƙo masa tsakuwa waɗanda zai jifa Jamratul Aqaba da su an wayi gari ranar sallah kenan ranar sallar Idil Layya an yi tsayuwar arfa an kwana a Muzdalifa tsayuwar arfa ran 9 ga wata an kwana an wayi gari Muzdalifa 10 ga wata ranar Hajji ke yawmul Hajji al-Akbar sannan kuma ranar yanka ke ranar yankan layya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙo tsakuwa aka ba shi tsakuwa daidai gurgudu zaka ga malaman fiqhu wasu suke kamar abin da bai wuce kamar gudiya ko makamantan haka ko girman gudiya ko wake ko makamantan su kamar daidai dai wannan akan fassara a nan aka ba shi wannan tsakuwa fadl da Abdullah ibn Abbas suka dauko da ya rike ya tafi ana bin sa to nan ne gangaro kuma mina wato ya dawo inda da aka kwana ran 8 ga wata kafin a tafi Arafa akwai guraren jifa guda uku na farko na biyu sai na karshe to bai jifa na farko ba ranar sallar layya bai jifa na biyu ba sai da yaje na karshe shine Jamratul Aqaba na farko ana ce masa Jamratul Sughra na tsakiya Jamratul Wusfa na karshen Jamratul Kubra ko Jamratul Aqaba sai da zo ita sai je fasakuwa guda bakwai yana mai kabba bayan yayi bismillah da farko na fara aiki to ba kowane dutse sai ya ce bismillah Allahu akbar kamar yanda yawa annabi suka yi haka a bismillah na fara aiki amma kowane dutse yakan ce Allahu akbar sai dai ba Allahu akbar sai dai ba wannan duka yana tabbatar da girmama Allah da kuma tabbatar da tauhidi shine wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin sai Allah ya ce summa aqibu min haythu aqaba an-nas in kun kwana a Muzdalifa kuka wayi gari bayan kun yi addu'o'i bayan sallar asuba in mutum ya dau dutsen jifa din tun daga Muzdalifa yafi dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in mutum bai dauka tun daga can ba babu laifi a cikin aikin sa ba a ce dole sai ya dauka daga can ba amma saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka a can in mutum ya dauka daga can to yafi dacewa da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yin sabanin haka babu nan inda nasu ya nuna cewa laifi ne amma ko sai dai ba a yi cikakken yadda shi mai koyarwa yayi ba don haka sai yace kuma afilu min haythu aqaba an-nas sannan sai ku kwarenya ku gangara min haythu aqaba an-nas ta inda mutane suka gangara annas anan malamai tafsiri suka ce kalimatun ne dalla ala al-umum lakin urida biha al-khusus kalma ce wanda take in an ce annas jama'a da yawa amma an yi amfani da ita anan ana nufin annabi ibrahim alaihi salam a bisa tafsiri ɗaya daga cikin fassarori kuma afidu min haythu afada an-nas sannan take ku kwarenya ku gangara ta inda annabi ibrahim ya gangara kuma mala'ika jibrilu ya koya wa annabi ibrahim aikin haji da inda zai tsaya da inda zai kwana da inda zai addu'a da inda zai komai da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zo sai da mala'ika jibrilu ya dauke shi ya nuna masa da inda zai kwana da inda zai tsaya da abin da zai to sai zamanto inda annabi ibrahim aka bi da shi nan aka bi da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka umarci annabi ibrahim yayi alaihi salam haka aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata shine anan Allah yake cewa to idan kun zo kun yi wannan ibada to sun ba afidu min haythu afada an-nas to sai ku gangara ta inda annabi ibrahim alaihi salam ya gangara yana cewa astaghfirullah ko kuma nemi gafarar Allah inna Allah dalle Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai wastaghfirullah anan kaga ba laifi akai ba aiki ne na ibada ake yi amma ka ce wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah ba laifi akai ba ka ce a nemi gafarar Allah saboda wata kila akwai abubuwa da suka faru na dan kulakulai wanda zai iya samun naqasu a cikin aikin sa na hanci sai Allah ce wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah inna Allah lalle Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai a wannan guri da aka kwana annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar gurin sai da yake musu man waqafa mawqifana aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsaya a inda muka tsaya jiya shine tsayuwar arfa wa bata malikana ya kwana a inda muka kwana nan shine muzdalifa to gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa duk abin da yayi na zunubi yace kuma kudu anni manasikakum kafin ya bar muzdalifa sai da yace wa sahabbai kudu anni manasikakum ku yi aikin hajji yadda kuka ga nayi dinna to ma'ana da wannan ne malamai suka tafi cewa kwana a muzdalifa wajibi ne dole sai mutum yayi shi in dai ba waɗanda suke da uzuri wanda aka bayyana a shari'a ba kamar waɗanda suke da shekaru da yawa da wanda suke kula da su duwa da za su iya barin gurin a cikin dare da waɗanda suke hidiman alhazai don tanada musu ruwa a wancan lokaci ko kuma a yanzu suke hidiman alhazai saboda tanada musu wani abubuwa in akwai alhazan da uzuri ya sa suka wuce to su ma waɗannan ya halatta za su iya wucewa don su ne za su yi musu hidima hakanan waɗanda suke da rashin lafiya ko jinya idan aka zo gurin ba sai sun kwana ba yasa akan zo da su masu tsananin rashin lafiya ma a ambulance a irin yanzu a dan tsaya a gurin sannan kuma a wuce da su wanda biyan ke da ukulin wani uzurori wanda shari'a ta yadda to su suna barin gurin amma wanda ba shi da wani uzuri kawai ya zo gurin ya wuce wannan sabanin koyarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a bisa kauli mafi rinjayen malamai in dai mutum ya wuce bai kwana ba to sai ya yi fidiya ana sai ya yanka dabba saboda bai kwana a kwanan da ake yi a Muzdalifa ba babu dalili mutum ya yi gaggawa ya tafi saboda ba abin da ya je yi in ba wannan ba to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da suke kafa hujja da shi ya ce khudhu anni manasikakum to ku yi aiki ku liki ku koyi aikin manasik wato aikin hajjin ku daga ni ko bayan yayi wannan ya kwana ne a gurin ya gaya musu don haka wannan malamai suka tafi akan wajibcin kwana a wannan guri shine Muzdalifa sashin malamai kalilan ma sun tafi kan cewa rukuni ne kwana a Muzdalifa in mutum bai kwana a Muzdalifa ba illa aka samu a aikin hajji kenan su a tasu fahimta suka kan hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana ko bayan ya kwana ya ce wanda ya tsaya a inda aka tsaya jiya ya kwana a inda muka kwana sannan ku na gofira da kuma ta kaddama mun zanni su kace dalili na biyu kuma ya ce kudu anni manasika sannan dalili na gaba da wannan shine fa'in ayan fa idza afartu min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'aril haram su kace a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda ya ambaci Allah sai a bayan sallar asuba a wannan guri to ne kamata mutum bayan Allah ya ce fadhkurullaha inda al-mash'aril haram shi kuma ya wuce mai tsaya ya dau lokaci yana ambaton Allah to daukar lokaci ana ambaton Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fassara sai da bayan sallar asuba ne yayi to kaga in mutum bai kwana a gumba ba zai samu wannan damar yin ambaton Allah na wannan da Allah yayi umarni da nassin Al-Qur'ani da ko innan dalilai kalilan daga cikin malamai suke ganin cewa aikin hajji rukuni ne kwana a Muzdalifa amma dai mafi rinjayen malamai cewa kwana a Muzdalifa wajibin ne min wajibatil hajji wajibi ne daga cikin ayyuka na wajibai ayyuka na aikin hajji wanda in mutum bai yi shi ba to dole yujbar biddam wato ana biyan sa da jini dole sai mutum ya yanka wallahu ta'ala a'lam sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa idza qadaytum manasikakum
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
Allah subhanahu wa ta'ala yace fa idza qadaytum manasikakum idan kuka riga kuka kare ayyukan ku na haji to kun gama kun komai duk wadannan abubuwan da ake an yi su shine daga Muzdalifa an taho mina an jifan Jamratul Aqaba wanda ya tamatta iko kirani akwai yanka a kansa yanka hadiya sai a yanka sai ya aski a yanka hadiya sannan kuma yaje yi tawafi yaje tawafi a wannan rana ta ai ranar nan yake nan an yi aski an yanka dabba hadiya sannan an je an yi tawafi wannan tawaful ifada rukunun min arkanil hajj rukuni ne daga cikin rukunan hajji idan me abuna hajji tamattu'i to zai sa'i tsakanin Safa da Marwa kana mai haji kirani zai sa'i tsakanin Safa da Marwa mai haji ifradi ba zai sa'i ba saboda shi tun ran da yazo dama haji zalla yazo da shi sa'in da yayi na shigowa Makka wannan sa'i ne na aikin haji don haka idan an yi tawaful ifada wanda ake ranar sallar lahiya shi ba sai yaje yayi sa'i tsakanin wato Safa da Marwa mai tamattu'i ne zai sa'i tsakanin Safa da Marwa saboda shi da umra yazo ya kuma yi dukkan abun da ya yi na umra ne amma yanzu yana yin abu ne na aikin haji to idan mutum ya yi waɗannan ayyuka guda hudu waɗanda ake yin su ranar layya to ya gama dukkan ayyuka ya gama aikin haji kenan don haka a ranar layya ake ƙare aikin haji shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya bayyana in dai ba uzuri kamar yanzu yadda ya zamanto akwai cunkoso da abubuwa da dalilai daban-daban waɗanda suka sa yawanci akan ma ba wa alhazan shawari ba sai sun zo sun yi tawafi a wannan ranar ba sai su zauna kawai amina ci gaba da zama har sai bayan sun yi kwanaki uku wanda za a je gaba a ayoyin insha Allah a ga wannan kwanaki guda uku a ayyamut tashriq sai mutum ya dawo gaba daya in an dawo gaba daya ma nan ma wani sa'i akan ma hana shiga saboda cunkoso har sai bayan ɗan lokaci ya lafa amma abun da ya fi dacewa shi ne ranar layya za a yi amma in mutum yana da uzuri ba dole sai ya yi ranar layya ba in kuma akwai irin waɗannan dalilai da suke faruwa a wannan lokaci saboda cunkoson jama'a shi ma duk sai mutum ya jinkirta tun da a ranar ake gama aikin layya a aikin haji sai sa Allah ya bayyana ya ce fa idza qadaytum manasikakum idan fa kuka gama manasikin ku aikin hajji to fadkurullaha ku fa ambaci Allah ka zikrikum aba'akum kamar yadda kuke ambaton iyayenku da suka shude da kakanninku aw ashadda zikra ko ma ku fi haka ku ambaci Allah sama da yadda kuke ambaton iyayenku da kakanninku ya kasance idan an yi aikin hajji a da wato idan suka zo sai suka yi aikin hajji sai kabilu su rinka alfahari da iyayensu da kakanninsu wasu su tashi daga wannan bangaren kabila sai ai iyayensu su ne su wane da wane da wane su masu yawan jama'a ne sannan masu daraja ne masu kaza ne wasu kuma sai su tashi sai ina ai su iyayensu su ne kaza da kaza sai su ta ambato asalinsu da jinsinsu da abubuwan da yake nuna alfahari da makamantan haka shine sai Allah subhanahu wataala ya ce a'a in sun gama aikin haji a wancan lokaci haka suke yi Allah ce a'a fadkurullaha ku ambaci Allah in kun gama aikin haji ka zikrikum aba'akum kamar yadda kuke ambaton iyayenku dinnan aw ashadda zikra ko ma sama da yadda kuke ambaton iyayenku wasu malamai kuma suna fassara gurin da cewa fa iza qadaytum manasikakum idan kuka gama ayyukanku na haji fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum ku ambaci Allah kamar da kuke ambaton iyayenku wajen dawowa gidaddajinku da garuruwan wa daga an gama yake haji sai hankalin alhaji ya koma kasashen su da gidajen su wasu sun fassara wannan guri da cewa irin wannan yadda tunanin a dawo ko tunanin za a dawo da yawan ambaton dawowa da iyaye to wannan da sauran waɗanda ake ambato to shine wasu malamai suke ganin gurin amma wancan magana ta farko shine domin shine aka samu al'adan su akai Allah subhanahu wataala ya kawar da wannan al'ada ya ga musu abin da za su yi madadin wannan al'ada shine ambaton Allah subhanahu wataala tafakkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra Allah ta faminan nas daga cikin mutane akwai wanda man yaqulu zaka ji yana cewa in an zo aikin haji rabbana ya ubangijinmu atina fid dunya ka ba mu a duniya ka bani kaza duk lissafin duniya kawai zai yi a bashi wannan a bashi wancan a bashi wancan sai manta ba duk wani abu na lahira wama lahu fil akhirati min khalaq bashi da wani rabo a lahira baya ma kuma roƙon rabo din a lahira daga cikin mutane akwai wanda in sun je sun yi aikin haji haka suke yi wannan tun da can haka suke sai mutum ya ta roƙon Allah wasu abubuwa wanda suke na biyan bukatunsa waɗanda yake sha'awa na duniya Allah subhanahu wataala yake wa minhum daga cikin mutane kuma akwai man yaqulu wanda zaka ji yana cewa rabbana ya ubangijinmu atina fid dunya hasana ka ba mu kyakkyawa a duniya arziki na halal da rufin asiri na halal a duniya wa fil akhirati hasana ya Allah ka ba mu kyakkyawa a lahira shine sakamakon gidan aljanna wa qina azaban nar ya Allah ka tsare mu ka tsiratar da mu azaban nar wato azabar wuta wani daga cikin mutane haka yake addu'a wannan addu'a malamai suka ce ita ce addu'a shamila wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin ta hatta lokacin da yake tsawafi wannan addu'a duk wanda yayi ta sai ta aka karba ya samu dukkan alkhairin duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasanatan in kace fid dunya hasanatan kaga na kira ne duk wani abun jin dadi a duniya da karami da babba da na garin ku da na wajen garin ku da na kasar ku da na wajen kasar da wanda ake samu da wanda sai an sha wuya a samu da wanda za a samu da wuri da wanda kake da halin sa da wanda baka da halin sa to da kace rabbana atina fid dunya hasanatan to ka hada su gaba daya a cikin addu'a shi yasa wannan addu'ar shamila ce addu'a ce ta take ta kunshi ga magarin addu'a ce dan kace wa fil akhirati hasanatan alahira kuma kace hasanatan aljanna ce duk abun da ake so a lahira shine a shiga aljanna to a duniya kuma kowa da abun da yake so wani dan ce hasanatan ina fiya tino ci kan shawo wannan hankalin sai fa wani yace rabbana atina fid dunya hasanatan sai tino wani aiki ko wani guri ko wani abu wani yace rabbana atina fid dunya hasanatan sai ya tuno mukami ko ta kujera da yake hali wani yace rabbana atina fid dunya hasanatan saka ce masa wani irin hasanatan da yake kamar in gina gida shikenan dai ya koyi bukata to kowa da bukatar sa kamar kace hasanatan ne ko ya kunshi komai Allah shine ya san zuciyar kowa ya san abin da yake bukata na kowa da kuma abin da zai zama alkhairi wa mutum sai zaman toshi hasana ta duniya kenan kowane abu ya shige shi don haka Allah subhanahu wataala ya bayyana wannan addu'a malamai suka ce da mutum zai gama tsawafi baya wata addu'a sai wannan to ya gama addu'a eh na duniya da lahira kuma ana so a rinka yawaita ita wannan addu'a idan an samu dama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan sannan wa qina azaban nar shikenan duk komai ya shiga kuma cikin takaitaccen magana komai mutum ya roƙa a duniyar nan wani zai ji kamar tunda bai ambaci kaza ba kamar mai ji ka aina cewa hasana zai shi kenan ya isa don haka Allah subhanahu wataala malamai sun sha rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wasu malamai suka ce musamman bainar rukunai wato tsakanin rukunin yamani da rukunul hajar al-aswad sune idan mutum yana zagaye dakin Ka'aba inda ake fara dawaki shine rukunul hajar al-aswad to dungun da kafin a zo wannan shine rukunul yamani rukunul yamani yawanci mutum zai ga rigan Ka'aba da aka rufe ta da shi wannan rukunul yamani akan bar gurin a bude dan dungun kawai siririn dungun haka nan an ana yanke rigan haka a bar gurin a bude sai jikin duwa sun dakin Ka'aba kai sai amma ko ina an rufe shi kamar da hajarul aswad rigan ta kewaye ga inda za a shiga sun barta ko za a sa kai a sun barta to rukunul yamani shi ma yana bude shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa idan mutum yana tawafi in ya zo gurin to ana so ya shafa shafa kawai zai daga inda suka bar rigan a bude cikin sai ya shafa kawai so ne kasa to idan ya yi wannan shafawa duk zunubin da ya yi yadda ya shafe gurin haka aka shafe zunubansa gaba ɗaya idan zo ba sai an rungume gurin an sumbata ba ko mutane da suke takura mutane in zo su yi turin sumbatan gurin baya cikin tsarin shari'a sannan ko ba a rungume gurin kawai a tsaya a'a kawai abin da ya dace suna kawai shi ne shafewa idan mutum ya shafa shi kenan kawai to a wannan rukunul yamani zuwa rukunul hajarul aswad shine dungu biyu na ƙarshe wanda daga nan sai a zo inda tawafi an zo ƙarshe za a fara na wani kewayawa na biyu to a wannan gurin yawanci malamai suna tabbatar da ana karɓan addu'an bayi kai tsaye musamman to wasu malamai sun rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar a tsakanin daga wannan kafin ya isa can amma ala ayi halin wasu malamai ko suka ce duka kawai a kewayen mutum yana yi yana iya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar daga cikin kurakuren da mahaddata ko masu umra ake samu ana yi shine wani sai da wani dan littafi wanda aka yi addu'o'i a ciki sannan kuma jama'ar da suka zo umra tare da shi sai zama shi yana karanta su suna yi Allahumma Allahumma rabb hadzal bait rabb hadzal bait suna fadan abin da ma bai kamata su fada ba wani har wani zaka ji ya ce sab'a ashwaqin wai kewayawa sau bakwai ko wani abu wanda kawai an faɗe shi ne wani kawai ba sai ka yi da larabci ba yanzu misali wanda yake gidan haya ya je yana buƙatar gida yana kewaye ɗakin Allah cikin nutsuwa sayya ubangiji Allah gidan haya ta ya dame ni ya Allah ba ni gida na wani kai to sai ya tsaya wani ya karanta wani ya faɗa ba shi fi kowa sani da motsa wannan shi ne abin da ake so mutum ya kaskantar da kai ya gaya wa Allah damuwar da ta dame shi wani yana da rashin lafiya wanda an yi har yanzu bai samu dama ba sai haƙu wanda ne Allah ciwon nan da yake damunsa kaza 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 wani yana da jarabawa a cikin duriyarsa idan yazo ya Allah ɗan sawani ko ƴar sawani ya yi ta faɗa yana kewayawa ba sai an zo wani ya rike dan karamin littafi yana karanta muku tsaruwa kai baka san me ka faɗa ba baka san me kake yi shi ma baka san me ya faɗa ba da yawa wasu mutane ba su ma iya karanta shi daidai ba sannan in sun faɗa sai wani jama'a suna faɗa to wannan ba shi ne ba abin da ake so shine kaskantar da kai da faɗan damuwa da ambaton Allah idan mutum ya ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ya fadi to in kuma yana da wata damuwa da yake buƙatar faɗanta wa Allah subhanahu wataala rigila sun yana garin ki ya sha fara yanzu ya zo kusa da inda yawanci ta ko ta ina karɓan addu'a da wuri ake yi to sai ya yawaita faɗan damuwarsa da yarensa tunda da larabci sai ya faɗa domin annabi sallallahu alaihi wasallam du'a du'a da larabci amma in ba zai iya ba to dama yaren da Allah ya ga dama haka ya halitta mutum da shi yawa in kana magana a garin ku da Hausa amma in kana so luga ta fito sosai sai kai fulatanci Hausan ba ta cinye ma fulatanci ba to sai ka faɗa da fulatanci in kuma ka san fulatancin ba ka zauna a ƙauye sosai ba ɓarna za ka yi sai ka faɗi abin da ka san cewa zai faɗi sosai yadda ya yi haka ake so ana tsawafi ana yi ana faɗin duk abin da mutum yake da buƙata ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله سبحانه وتعالى أولئك وأنما تتوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة. يا الله كبام تتوى الدنيا كما كبام تتوى الاهرة كتلم لغوتا. أولئك ما سئلوا وانا الدعاء دمك من تنسوا لهم نصيب مما كسب سنة بردغو ندغ أيوكا لسكي. الله تعالى والله سريع الحساب. Allah ne gaggawan hisabi yadda yake gaggawan hisabi kuma haka yake gaggawan karban addu'a mutane haka Allah zai karbi addu'an bayi wanda suka roki Allah irin abu da suka roka ne ga dama ya ba su bukatun da suka faɗe ta a wurin ne ga dama ya canja musu da wata ne ga dama ya jinkirta zai ba su din ba da lokacin da suke tsammani ba ne ga dama kuma ya ba su wani abu da shine mafi alkhairi gare su domin shine ya sani su ba su sani ya bar wannan abu da suke so don inda ba zai zama alkhairi gare su ba haka ana bukatar addu'o'i ne sosai da yin idan ana tawazi ba gaggawa ake ayi a gaba ba a'a kawai mutum ya tabbata yana yin abun da ya kai shi da yawa idan aka je tawazi mutane idan mutum zai tawazi yin tawazi amma kuma yana abu ne yana tambayar dan uwansa nawa muka yi ne uku to mun gori mu kai ku ko haka wani a ne sai mutum yana tafiya yana fadin damuwarsa yana tafiya ba inda zaka je ka riga ka bar garin ku ka bar kasuwa ka bar aiki ka bar sana'a ka bar duk abin da ka bari ka je can kawai sai kai abin da kai ka mutum yana kewayawa cikin tsawa yana gayawa Allah yana gayawa Allah zai iya daukan cewa daga inda ya fara tawafi inda ake farawa Hajarul Aswad zuwa kewayawa uku na farko abu kaza kawai zai ringa gaya wa Allah in ya ga dama kawai sai tawafin gaba ɗayansa in dai damuwa ce damuwa kaza kawai zai gaya wa Allah yana yi a hankali yana faɗa a hankali har ya gama tawafi lallai shi kansa ya san ya gaya wa Allah yanzu ko mutum sai ya ce masa duk lokacin da kuka zo ni dai wallahi abun dai da na gaya ma din nan shi an ji wani kuka zo abun da na gaya ma din ni dai wannan kawai ne shi ne damuwa kuna sake haduwa ni fa abun da na gaya ma din nan shi ne damuwa daga kun wayi gari ni dai wannan ko mutum ne zai ce kai in dai hannun sa abun yake da Allah daga yau kan insha Allah wannan shi ne damuwar ka eh position da yake mutum ba kenan me ka ga wani zai ce bari in gara shi kada mutum kenan to Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwan sa in kaga Allah yayi bile to yana jin daɗin muryar mutum ne akwai mutanen kirki waɗanda Allah baya so ya rabu da muryar su to sai su roƙa su roƙa su roƙa sai ayi bile sai a je su ku bashi muna jin daɗin muryar sa mala'iku suna fadan ki suna jin daɗi ai wane dan wane ne ku rike ki kun sai can a bashi to ai yayi ta fada yayi ta so da ya iya fadan ki mu da bai fadan ki wanda yayi zuru ya tuku sai ne shi wannan ya wuce Allah ya zama da ni. Wallahu ta'ala muna raye da kici na gaba. Za mu ci gaba da inda muka tsaya muna fata Allah ya kawo. Amin.
Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد I don't know.
Dukkan bayan Allah da suka ambaci bukatunsu, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai biyan bukatu kuma ya fi su sanin bukatun. Muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala Allah ya karɓi addu'o'inmu, Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi. Wadda yake fuskantar aure, Allah ya sa a dace, wanda iyali suke da juna, Allah ya sauke su lafiya. Da dukkan masu juna, Allah ya ba su zuriya, kai ba ya sauke su lafiya. Wanda ya samu ƙaruwa ta aihuwa, Allah ya albarka, barakan Allah da kafin mawhili. Da shakar talwahi ba wa ba shi da wa zikta liba. Wanda suka kawo kaya, Allah ya kawo cinikin mai albarka. Wanda babansa an mai alƙawari, muna fata Allah ya sa ya zama an cika alƙawari. Wanda suke buƙatar jari, Allah ya ba su jari masu albarka. Masu bashi suka a kansu, Allah ya ba su ikon biya. Kowa da irin bukatun da ya ambata daban-daban, Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi, ya kare mu da kariyarsa daga dukkan fitina ko sharri. Allah ya kare mana zuriyarmu da iyalanmu daga duk abin da zai zama damuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan daidai, samu na daga cikin yantattu a wannan wata mai albarka, mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu. Dukkan wata fitina Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da ita. Damuwoyi da ake ciki a wannan ƙasa da tashin farashin kaya da tsananin rayuwa da mafi yawa ake ciki, Allah ya kawo sauƙinsu. Masu alkhairai da raba abinci wa bayin Allah, Allah ya ƙara musu albarka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma astur awratina wa amir rawatina. Allahumma aslih lana adhurriyyatina wa ahlana ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir lana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa mashayikhina ya dhal jalali wal ikram. اللهم اكف لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخاف فينا ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.